بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهم ذكرت كذا من تا إن شاء الله دعوانا مجلسي فيكم وبايا صلى الله عليه وسلم لهم حقوا على لزمتي نم أن يسال لنا الثلاثة كو لزم la raba ta sama a sannan asabar ta ne zai ma wannan sati na gaba za mu fara karatun mu asabar ta farko bayan sallar da fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukan mu na alkhairi. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu waɗanda suka samu damar zuwa aikin hajji yin aikin cikin lafiya da koshin lafiya. Allah maɗaukakin sarki ya dawo da su gida lafiya, mu kuma da muke nan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukan mu na alkhairi da za mu yi cikin waɗannan kwanaki. Allah kuma maɗaukakin sarki ya samu cikin otaka ko waɗanda yake ƴantawa daga wuta a cikin waɗannan kwanaki masu albarka. Shaykhu al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kamar yadda muka yi fara bayani a wancan satin ko a wancan majlisin, yana magana akan abin da ya shafi al-ubudiyya, abin da ya shafi bauta. Yana nuna mana cewa dukkan nassoshi na Al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suna tabbatar da cewa al-ubudiyya dinnan ta kunshi addini gaba daya, kuma zamantowarka abdul lillahi bawan Allah wani matsayi ne gagarin, wani matsayi ne babba wanda ba kowa yake samun wannan mataki ba. Allah maɗaukakin sarki ya sifanta safwata khalqihi, mutanen da suke zaɓaɓɓu cikin halittarsa, mutanen da suke tatattu cikin halittarsa, Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su da wannan matsayi na al-ubudiyya, matsayinsu na bayin Allah, inda yake cewa ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Wato Allah maɗaukakin sarki yana sifanta bayinsa waɗanda suka samu shiga aljannarsa, suka samu shiga gidan rahamarsa, da cewa za su samu wani marmaro na ruwa a gidan aljanna, waɗanda bayin Allah ibadullahi suke sha daga wannan marmaro. Biha anan bi ma'ana minha, biha anan ma'anarta minha, yashrabu biha ay minha ibadullahi, bayin Allah yufajjirunaha tafjira, suna ɓuɓɓugo da wannan ruwa daga ƙasa, ɓuɓɓugowa mai yawa. Haka nan yake cewa wa ibadur rahman, bayi na Allah mai rahama, allazina yamshuna ala al-ardi haunan, waɗanda suke tafiya cikin nutsuwa a doran ƙasa ba bisa girman kai ba ko ƙafafa. Wa idza khatabahumul jahiluna, idan wawayen mutane suka yi musu magana ta wauta, qalu salama, sai su ce da su salaman salama, wato mu 'yan zaman lafiya ne ba 'yan tada zaune tsaye ba. To wannan sifa ce ta bayin Allah da Allah ya ta faɗa cikin ayoyin da suke gaba, kuma ya kirawo su ibadur rahman, sai ya ba su wannan mataki na al-ubudiyya. Sannan a lokacin da shaitan yake cewa ubangiji rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in, ya ubangiji a dalilin batar da ni da kai la uzayyinanna lahum, kunga sai yace a dalilin batar da ni da kai, wato wani alama ce ta cewa ya taɓe wanda ba zai dawo baya ba, wato shi ba shi ne ya taɓe ba, a'a Allah ne ya taɓar da shi, Allah ne ya halaka shi. Wannan shi ne abinda malamai suke cewa al-ihtijaju bil qadar, mutum ya yi abu ya ce ai kaddara ce, wato haka Allah ya so, ba dan haka Allah ya so ai ba zan yi ba. To wani alama ce ta cewa ya shiga mazhaba ta Iblis. Iblis da ya tashi sai ya ce rabbi ma aghwaytani, saboda batar da ni da kai, kaga kenan shi ba shi ne ke da laifi ba, Allah ne ya batar da shi. Shi yasa aka samu wasu samari a Masar waɗanda suka ce su bayin shaitan ne, kuma shaitan za su bautawa, saboda haka suka rungumi ibadatu shaitan, ana ce musu abadatu shaitan, su suka ce shaitan za su bautawa. suka ce saboda shaitan din nan an zalunci an cuce an masa zalunci yaya yana da hujja a gaban Ubangiji amma Allah ya karɓi hujjarsa. Allah yake me yasa ba za ka yi sujjada ba, yake khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, aini da wuta ka yi ni shi kuma da tako ka yi shi, wuta kuma ta fi tako. Har ma wani yake cewa iblisu afdalu min abikum adama fatanabbahu ya ma'shara al-asrari annaru unsuruhu wa adamu qilatun fattilu la yatmutu huwa an-nar. Yace ya ku ɗan iska, iblis ya fi ubanku adamu martaba, domin shi asalinsa wuta ce, ubanku adamu kuma asalinsa tako ne, ina tako ya kai ga wuta. To saboda haka suka ce ai an zalunci iblis, an zalunci shaitan, kuma Allah ya ƙi sauraron tubansa, ya ce ma ya la'anci shi har alƙiyama ta tashi. Kaga kenan ba magana mai tuba a karɓa. Haka suka zama so abadasu shaitan ne, su shaitan shi ne abin bauta a gurinsu. To duk wanda zai yi istijaji bil qadar lahu nasibun min mazhab ash-shaytan, wanda zai yi hujja da kaddara, ya zama yana hujja da kaddara, to yana da wani nasibi na mazhaba ta shaytan, yana da wani nasibi na biyar mazhaba ta shaytan. Allah yana kaddara abubuwa amma kuma ya ba wa dan adam kuma zabi, imma shakiran wa imma kafura, inna hadaynahu sabilayn imma shakiran wa imma kafura, inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah madaukakin sarki ya dora dan adam bisa tafari, ya nuna masa hanya ta kwarai, kamar yadda yake ba wa hadaynahu sabilayn, ya nuna wa dan adam hanyoyi guda biyu ta kirki da mara wacce ba ta kirki ba, imma ya bi hanyar kirki ya zama mai godiya ga Allah, imma bi hanyar banza ya zama kuma mai mutunci ga Allah. Saboda haka Allah ya bar wa dan adam wani nau'i na zabi, na ya zabi hanyar da yake so, kamar da yake fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Saboda haka mutum ya zo ya ce shi a hanyar da yake bi tabbata kirsa ta shi Allah yayi, kaga wannan akwai zalunci ga Ubangiji, akwai zalunci. Saboda haka iblis ya fara hujja da kaddara, fa bima aghwaytani, saboda batar da ni da kai, la uzayyinan da lahu fil ardi, ni kuma sai na ƙayata musu rayuwa ta duniya, wala ughwiyannahum ajma'in, kuma sai na batar da su baki ɗayansu. Kaga anan kuma sai ya jingina batarwa zuwa ga kansa, aida sai ce sai su ma ka batar da su, ba ma sai jingina abin zuwa ga kansa, domin anan majali ne na tahaddi, majali ne wani fage ne na ƙalubale. Saboda haka sai ya nuna shi ne zai yana ƙalubalantar Ubangiji, shi kuma ya ceto. To shi kansa iblis sai ya yi tauri ya yi tofetiya, domin tabbas ya san wannan ƙalubale ba zai ci shi ba, sai ce illa ibadaka minkumul mukhlasin, sai bayinka waɗanda suke tsantsanta bauta gare ka, masu aiki da ikhlasi. Saboda haka sai ya togace bayin Allah, sai ya jingina musu, kuma sai ya ba su wannan suna, ya ba su wannan adireshi, ibadaka bayinka. A shi kaga ba ƙaramin matsayi ba ne, suna cikin buruk ɗin da shi kansa iblis da ya yi ƙalubale sai da ya togace su. Haka nan Ubangiji ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanu illa man ittaba'aka min al-ghawin, bayina, kaga anan ubudiyya ce khassa, ba ubudiyya ba ce amma, ai kowa bawan Allah ne. To amma anan bayin da yake nufi ba mazhaba ce ba ƙanƙanuwa ba, sai bayina, wannan ba ka da wata hujja ko wani iko a kan, illa man ittaba'aka min al-ghawin, face waɗanda suka bi ka daga cikin batattu, waɗannan su za ka iya ɓatarwa, amma banda bayina waɗanda suke masu ikhlasi. To haka nan su ma mala'iku waɗanda la ya'suna Allaha ma amarahum wa yas'aluna ma yu'marun, Allah ya sifanta su da wannan muƙami na ubudiyya. Allah yake wa qala ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun, waɗanda suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne, Allah madaukakin sarki yace subhanahu sarki ya tabbata ga ubangiji bal ba ayya bane ga Allah ibadun mukramun bayi ne wadanda suke an karrama su an ba su matsayi an ba su daraja bayi ne masu daraja kaga sai Allah madaukakin sarki ya ba wa mala'ikunsa wannan muqami na ibadun ashe kaga ba karamin muqami bane la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba sa magana sai wacce Allah madaukakin sarki ya umarce su da ita ba sa rigaya sai da aikata wata magana sannan kuma da umarnin sa ne suke aiki ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da yake gaba gare su da abin da yake bayan su wala yasauna illa liman ittaba kuma ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah ya yarda su yi ceton sa wa hum min shakhiyatihi mushriqun kuma masu masu tsoro ne masu razana ne masu fargaba ne saboda tsoron da suke wa ubangiji haka nan Allah ya ce wa qala takhazzar rahman walada suka ce ubangiji ya riki da bal laqad ji'tum shay'an idda kun zo da wani abu wanda yake mai girma mai muni kwarai da gaske takadu samawati yatafattarna minhu abinda sammai suka kusa su tsatsage saboda girman magana da muninka wa tanshaqqul ardu qasa ma tsage wa tafirru al-jibalu hadda duwar wasu su rushe su dike su zama gari an da aulur rahman walada saboda sun ce Allah yana inni wa Allah da awar yana da da kuma yabbade da rahmani an yattakhiza walada kuma bai dace ga Allah mai rahama ya riki da ba in kullu man fis samawati wal ardi duk wanda yake cikin samai da wanda yake cikin kasa illa atir rahmani abda fatiya zuwa ubangiji ranar gobe kiyama yana a matsayin bawa yana a matsayin bawa laqad ahahum wa addahum adda Allah madaukakin sarki ya kididdige bayin sa gaba daya san adadin su wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda kuma kowa shi kadai yadda yazo duniya shi kadai haka zai je wa ubangiji shi kadai anan kaga Allah madaukakin sarki sai ya fadi bayi gaba daya bi ma'ana al-ubudiyya ta gaba daya wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahman 'abda kaga na ubudiyya ce ta gaba daya duk wanda yake kasa da duk wanda yake sama sai ya je ga ubangiji yana mai a matsayin bawa sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa game da Annabi Isa alaihi salam waɗanda mabiyansa suka yi da'awar shi Allah ne ko kuma shi dan Allah ne Allah madaukakin sarki yace in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il shi ba wani bane face bawa kaga Allah madaukakin sarki sai ya sifanta shi da ubudiyya shi ba wani bane face bawa da muka yi wa ni'ima muka aiko shi muka bashi matsayin manzo wanda Allahu masalan ko muka sanya shi abin koyi abin misali li bani isra'ila ga ayi isra'ila wani hadha qala annabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahih saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi wanda al-imam al-bukhari ya ruwaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu kuma daga umar dan khattab yace ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tukruni kama atrat an-nasara isa ibn maryam kada ku kunzu tani kada ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yanda nasara suka wuce gona da iri wajen yaban isa dan maryam fa inna ma ana abdun ni bawa fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah manzon Allah wannan shine iya matuƙa yabo da zaka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi yarda da shi duk wani yabo da zaka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kowace irin kalma kuma bayan abin da shi ya fi so ya fi zaba ya fi yarda da shi abin da ya fi so ya fi zaba abdullahi wa rasuluhu shi yasa har kullum ya zamana a rayuwarsa kokari yake ya dora al'ummar ta bisa sai su zamo alaƙar su da shi alaƙa ce ta mabiya wani annabi da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da wani saƙo wanda zai zama cikamakin saƙonnin annabawa gaba ɗaya kuma ya kare dukkan wani ya kare tauhidi daga dukkan wani abun da zai sa ya samu tangarɗa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tanya tauhidi daga kankin kansa kada ya zama shi da Allah ya aiko ya zama fitila da za ta haskaka duniya ta kawar da duhu
da datti da kazanta ta shirka ya zama kuma shi ne kofar da za ta kai ga mutane zuwa ga shirka ya yi kokarin rufe wannan kofa ruf tun a rayuwarsa saboda haka ya bar mana hadisai masu yawa waɗanda suke tsawatarwa da nusantar da al'umma akan cewa kada su yi azarbaɗiya kamar yadda waɗanda suka gabace su na al'ummar nasara suka yi dangane da annabi isa don haka idan wani ya zo ya ce da shi masha Allahu wa shi'ta in Allah ya so kaso annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fushi a lokacin ya ce kada ka ƙara faɗan wannan ƙul masha Allahu wahda ka ce in Allah ya so shi kaɗai an zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ana cewa da shi anta sayyiduna ya ce as-sayyidu huwa Allah suka ce wa a'zamuna fadlan wa ajjaluna ata'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace qulu bi qawlikum aw bi ba'di qawlikum wala yastahu yanakum ash-shaytan ku dai fadi abinda ku saba fada amma kada ku yadda shaytan ya ci galaba akan ku haurata annabi ya ja musu kudi kada su zugugu tashi har shaytan ya ja su fada abinda nasara suka faɗa game da annabi Isa alaihi salam saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗar wannan hadisi wanda sayyidina Umar ya faɗe shi a kan minbari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tusuruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam ibn al-Arabi al-Maliki yana cewa wannan la yalzamu min hadha an-nahy an yaqula fi hadhihi al-umma من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة بعدول لي دين أن النبي صلى الله عليه وسلم يافق وأن مدنى أنا نفس أتكين وأن الأمة كينا أقول وأن زي شيء النبي صلى الله عليه وسلم شيني الله قوية شيني لأن الله قوية شيني أي باب وأن باب وأن يكي فتوى شيء النبي شيني الله قوية شيني لأن الله قوية شيني باب وأن فأما وأن ishara ce kamar yadda suka ce magana ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin dukkan wani abu da zai sa a wuce matsayin da Allah ya aje shi a shi na ubudiyya a dauke shi a kai shi matsayin rububiyya bai yadda ba don haka ba yana nufin alfasin ba wai yana nufin idan ba ku ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba ku ce da shi dan Allah ba ku ce da shi ɗayan uku ba to ku faɗa masa duk abin da suka so ba wannan ake nufi ba sai yasa da al-burda lokacin da yake da ma da atul nasara fi nabiyihim wa kun bima shi'ta madhan fihi wahtakini da ya faɗi wannan baiti sai ya saki akalar bakin sa kuma domin a tunanin sa ai in bai ce in bai yi irin yadda kiristoci suka yi ba to zai yi duk abin da ya ga dama saboda haka sai ya saki baki a cikin waƙata ta al-burda al-burda shahararriyar waka ce da aka sani ta majihu yabon annabi sallallahu alaihi wasallam tsohuwar waka ce kuma shahararriya tsohuwa ce in ka kwatanta ta da shiririya domin wanda ya rubuta ta Muhammad ibn Sa'id al-Musayyib ya rasu tun hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 195 kaga cikin karin na 8 kenan mutumin Busir ne Busir cikin kasar Masar wannan mutum Muhammad ibn Sa'id ba malami bane ba wani faqihi ko muhaddisi ko wani abu kai amma yadda masu rubutun tarihi suka rubuta mutum ne ba mamanu da aka san shi wani mutumin kirki ba ko wani salibi ko wani wali duk ba wannan bane kusan ma an san shi a lokacin sa mutane suna sun tsane shi sosai saboda mutum ne bazi'ul lisan wato yanzu da ya ɗi tura mashi akwai wata waka da ya tura wa matarsa a shar waka ba ta da daɗin ji yana cewa ita tana tuhumar shi baya gamsar da ita to sannan ko mutum ne wanda yake kasiru su'alin nan yawan bara bala'in bara da yawan roƙo da naci yan karanta a fawatil wa fayat na ibn shakir na shaikh muhammad ibn shakir al-kutubi sai tarjamar ta ce akwai diwanin sa da wani ya haƙa yayi tarjuma ta shi kaka ba wani salihi bane ko wani wali ko wani abin nan har ake ta wani lawaji ba ma malami bane don haka dan yayi barbadiya kaga duk ba za ka yi mamaki ba mawaki ne a cikin wakar sa ma akwai inda yake ishara ba zan isa na baitin ba cewa yana fatan wannan wakar da kai da yayi Allah ya gafarta masa irin zulubbazul banka da yayi a rayuwarsa banda waka da hidima da yayi sai mutane ba abin da yayi hidima shine irin harkar bara da zai yi kaga wanda zai bara sai ya zubar da mutuncin sa da akwai inda ma yake zaton ko shi dan kasancewarsa ya fi saban Allah zai fi samu rahamar Allah kaga ai ba jahili ba ai ba wanda zai wannan tunani kace wanda ya fi saban Allah shi zai fi saban la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha تأتي على حسب الإسيان في القسم وانا اسمع البردة اكي كرنتا امتين وانا اقول لكم لعل رحمة ربي ولعل رحمر ابنجدنا حين يقسمها لوك شديك رغب رحمر تأتي على حسب الإسيان في القسم ورغدنا اللي كنكا دسا بانكا دكنجري وكو ورغدنا سامر رحمة دلاتين لقد قلت بسيطة زوال كنجر الروبة ورحمتي وسعت كل شيء فتأكتبها والذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي كذا الله أبن لكي فقال دفن كوارا ما تشاير وتكومي أما ذره تتقل للذين يتكون قول أن تجيب أوران الله تكي تقوى تقوى كني كم ذريبا شكونا تأتي على حسب الإسيان في القسم فكذا أبا جاهلي وانا بها كرم في القرآن أبا وانا ذي إلو وانا وانا انتنعني فسبوا ديار قالوا لكي دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي da ya kawar da waɗancan abubuwan da yake zaton su kadai annabi ya hana sai ya tafi da abubuwan da ba su dace ba yake cewa daga cikin irin abin da yake cewa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalam yake sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duniya da lahira duk kautarka ce Allah kuma yake ce mana wa inna lana al akhirata wal ula duniya lahira da duniya da lahira duk samu ke inji Allah shi kuma yake kyauta ce kuma ma minne wato wani bangare ne to kaga alqur'ani abin da yake ga mana daban zuciyar abin da yake ga mana daban sannan wa min ulumika ilman lawhi wal qalam daga cikin iliminka akwai ilimin lawhi mahfuz da qalamul qudrat to kaga kenan ba abin da ya bar wa Allah shi kuma Allah ne ya ilimin sa kenan idan wannan ya zama min wani bangare na iliminsa annabi Allah yana gaya mana annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa mutane walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaktartu min al-khair wa ma mastani su da na san gaibi da sai wai ta alkai ko ba zan taba shiga inda zan samu matsala ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam koyi wasa daban abinda shi kuma alburda yake faɗa akan sa daban alburda baiti 160 ne duk da cewa an yi tayin kare kare wasu ma baiti abu ne baya da wani hurma baya da wani hurmi an karbe ta wasu sun yi mata shuru an yi ta mata sharhi domin an kuma rubuta ta shi da ya rubuta ta wai ya rubuta ta lokacin da ya samu abin nan bangaren jikinsa ya shanyi paralyzed to shi ne sai ya rubuta wannan kasida yana neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece shi ya ba shi waraka to shi da wai sai ya yi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa masa gwadansa daga nan aka samu kalmar burda sai ya jefa masa gwadansa shi kenan da safe yana tashi sai ya gan shi ya warke yana ta tsalle-tsallensa ya warke yana yawo sai suka gamu da wani sufi sai sufin ya ce ai na yi mafarki jiya muna zaune a halaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka rera wannan waƙar taka ta al-murda sai manzon Allah ya dan rausaya to daga nan suka samu kalmar murda din amma shi da ya rubuta a masa sunan da ya sa masa al-kawatimud durriya fi madhi khairil bariya wannan shi ne sunan da shi Muhammad ibn Sa'id al-Busairi ya sa waƙa su kuma mutane da suka ji istar gado shi alburda din shine gado sai suka ce ita ma ai take gadon ma gaba daya sai idan mutum baya da lafiya sai ya dinga karanta ta ko a rubuta masa a ruwa ya sha, ko a ilaya ya daura a jikinsa, har ta kai wasu suna daukan kowane baiti akwai maganin da yake, kowane baiti yana da magani, kaga magani 160 kenan. To saboda haka suka yi ta kamba mata, alhalin a ciki kuma ya kauce wa nahajin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kauce wa nahajin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Baiti na farko zuwa na 34 yana magana akan shauƙinsa zuwa ga zuwa Madina birnin manzo, ya zauna a can yayi waye. Baiti kuma daga 35 zuwa 139 nan kuma shi ne abin nan a gwaran madihu din, yaban Annabi ne tun daga haihuwarsa da mu'jizozinsa da waye har zuwa wafatinsa. Baiti kuma daga na 140 zuwa na 160 kuma yana magana ne akan abin da ya shafi shi kansa, da irin yake kira irin asaba wa zuciya, wa khalifin nafsa wa shaytana wa atihima wa inhuma mahadaka nusha fatahili wa nafsu kattifli intu zilhu shabba ala hubbi alfitami wa intu stimhu yanfati ala hubbi alradai wa intu stimhu yanfati. Da sauran irin su da yana da nuna cewa asaba wa shaytan, asaba wa iblis, asaba san rai. To kuma ya shigo maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ya yi masa abin nan, yake cewa ya akramal khalqi ma li man aludu bihi siwaka inda hudus alhadith al'amal, ya akramal khalqi, ya mafificin halitta, ba ni da wani wanda zan fake a gurinsa in bala'i ya sauka, wata annoba ta saukake kai, ba ni da wanda zan fake a gurinsa. Wannan magana ta saba tauhidi. Amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yaktifu su, waye Allah ne shi kuma yana cewa kwata-kwata babu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi wannan ba, wanda aka ce masa ma sha Allah wa shi'ta yayi dawa, bare wani yazo yace shi in wata wani bala'i ya zo kaba inda zai fake, sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi wannan daga wajensa ba, ba zai taba yadda da wannan shirkan ba, wanda zai irin wannan shirka ya doge a gaban a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, za a iya kashe shi a matsayin wanda ya ridda, a matsayin wanda ya rida. To da wasu maganganu na jahilci, yanzu kamar inda yake cewa wa inna li minka zimmatan bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfa al-khalqi bi zimani, ya rasulullahi ina da alkawari a wajen saboda sunana, kuma kai ka fito cika alkawari. To ina ya samu cewa dan sunan shi Muhammadu, dole manzo Allah ya yi masa wani abu. Akwai waɗansu wanda suke sun fi kowa gaba da addinin musulunci a cikin ƙasashen Larabawa, da suna da sunansu Muhammadu. Shi ke nan da an sa maka Muhammadu sai ka ce kana da wani alkawari sai manzo Allah ya cika maka? To kaga in ba jahili ba wanda zai fake da sunansa kawai ya ce sai manzo Allah ya biya masa wata buƙata. To haka baitocin suke tafowa a cike da jahilci. To amma wanda yake ana karantawa ido a rufe a makance, ana dai cewa yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kaza, shikenan sai zama na ba a tintintini akan me yake faɗa, akan waɗanne irin maganganu yake. To kaga waɗannan irin maganganu sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsawatarwa an la tuquruni kama aqratin nasara Isa ibn Maryam, kada ku kunni tani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maqamul ubudiyya din nan shi yafi komai a gurinsa, shi yasa Allah ma madaukakin sarki idan ya zo faɗar wani wata babbar baiwa da martaba da ya karrama Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita, sai ya kirawo shi da sunan bawa, saboda wannan suna shi zai dace da wannan karramawa da aka yi masa, ya zama bawan Allah a wajen Isra'i, a wajen wahayi, a wajen da'awa, kamar yadda Sheikhul Islam yake faɗa anan. Shi kuma Abu Dawud ya ce launa tabat qadrahu ayatuhu izama ahya ismuhu hina yud'a darisar zaman, waye taba nuna mutane wannan magana a kullu humar ubangiji, cewa da mu'jizozi da martabozi da Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama da sun dace da kadarin manzon Allah. To da ka kira sunan manzon Allah ba take zai dace, ma'ana tunda yanzu in mun kirawo sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baya ta da matacce, to kenan ayoyin da aka bashi da mu'jizozin da aka bashi ba su yi daidai da darajarsa ba, an rage masa. Ya kamata a bashi mu'jizozin da suke daidai da martabarsa. To kaga wannan tuhumar ubangiji ake yi, bai bashi matsayin da ya dace da shi ba, ko bai bashi mu'jizozin da suka dace da matsayinsa ba. To Allah madaukakin sarki yana hada kalmar abdu, in zai kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan sifa a lokacin da yake maganar wata aya, wani matsayi babba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka. Da yazo magana shine nan yake cewa qanna atahu Allahu bil ubudiyyati fi akmali ahwalihi, a cikin mafi kamalar halayen Annabi sallallahu alaihi wasallama. Fa qala fil isra, da yazo magana isra'i, sai Allah yake subhanallazi asra bi 'abdihi, sai kira shi da siga da sifa tabawa. Haka nan da yazo maganar wahayi, sai yake fa auha ila 'abdihi ma auha. Haka nan da yazo maganar wa'azi da'awa, wa annahu lamma qama 'abdullahi قالوا يقولون عليه لبدا. هكذا ليزو مقام تحدي قالوا بلي وإن كنتم في ريب لما نزلنا على عبدنا. هيك لا شيء صفر باوة كيسا ما قال الله صلى الله عليه وسلم يكي إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الشيء كذا رمر صفا بشي ولا وكذا لوك تند مثاني سك كيتي سك كي تحدي سك وشي بنا لإلي وجه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد soyayya ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta sa suka yi haka ba. Soyayyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine tsayawa kan koyarwarsa, babu kuma abin da zaka yi ka zama cikakken masoyin Annabi sallallahu alaihi wa sallama irin ka kare tauhidi wanda akan shi yayi gwagwarmaya, akan shi yayi yaki, dukkan yaki-yaki da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi dan ya tabbatar da meye, dan ya tabbatar da tauhidi. To idan ba wannan kake karewa ba cikin duk abin da zaka yi, to ba zaka yi da'awar san ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai haka ne mu a duk tafiyar mu muka yi imani da cewa abu na farko da ya kamata mutane su sa idan su akai su damu da shi shine maganar aqida, maganar tauhidi. Duk abin da zaka damu da shi ba tauhidi ba, to kawai kana ci bayi ba gaba kake ci ba, kuma kana haka ne ba inda ya kamata kai ba. Tauhidi shine farkon abin da zaka kwankwasawa mutane kunnan su a jin su da shi, shine abin da zaku kwankwasawa zukatansu, zaku kwankwasa zukatansu da shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Mu'adh ibn Jabal lokacin da ya tura shi Yaman, falyakun awwala ma tad'uhu ilayhi shahadatu an la ilaha illallah, shahadatu an la ilaha illallah shine farkon abin da zaka kirawo su zuwa gare shi. Wannan ita ce farkon kalma da ya kamata ka kwankwasawa mutanen ka zuciya da shi. Shi yasa har kullun tafiyar ahli sunna ba ta yi wa idan babu aqida, idan babu tauhidi. Duk wani hada ku ko hadin kai idan ba a samu kalimatut tauhid ba, to ba za a samu tauhidul kalima ba. Kalmar mu ba za ta hadu ba sai mun samu kalimatut tauhid ta tabbata ta kafu. Za mu ga dukkan wata fafutuka da wata gwagwarmaya da aka yi a wannan karni na 20 wanda suka saba wa tafiya kan tauhidi. Domin da rikicin da ake da ahlus sunna shine su bar maganar tauhidi. Tauhidi yana raba kan mutane. Yanzu ka zo kana magana akan alburda, alburdan nan kuma an yarda da ita, ana karanta ta, ana jin yabon manzon Allah ne, ana madahu da ita, ana kaza, za ka kawo rarrabuwar kai. To babu inda za a samu haɗin kai sai akan tauhidi. Domin shi yasa kalmar ba aka bata sunan tauhidi, ita ce alama, ita ce shi'ar, ita ce take na haɗin kai din. Duk wata tafiya da za a yi ba bisa kalmar tauhidi ba, to ba inda za a yi. Sai yasa jama'atul ikhwanul muslimun wanda wata Hasanul Banna ya kafa a 1925, kun ga ita ce kungiya mai sunan kungiya ta musulmi da aka fara kafa ta fi kowace dadewa, kungiyar Muslim Brothers wata Hasanul Banna ya kafa a mata tun 1925 aka kafa ta wajen shekara 80. Ita ce ta shiga ƙasashen Larabawa ta mallaki dukiyoyi masu yawa, ta samu mabiya cikin aji na mutane daban-daban, ajin masu kuɗi, ajin ma'aikata, ajin masu sarauta, ajin ɗan boko, ajin talakawa, ajin kowa da kowa, ajin samari, ajin mata. Ta tara mutane a ko'ina, ta shiga Siriya, ta shiga ƙasar Jordan, ta shiga ƙasar Saudiya, ta shiga ina ne, ta yi ƙarfi. Amma yanzu ina 'yan ikhwan, wanda da yake bibiyar 'yan ikhwan a yanzu ya fi ya san babu wasu wanda suka yi saranda suka daga hannu suka ce mun sallama ka maka. A duk inda suke a ƙasashen Laraba, a Masar dama an soke ƙungiyar tun 1948, saboda haka suna a matsayin karamtacciyar ƙungiya ce, kama suna shiga siyasa a matsayin ɗaiɗaiku masu zaman kansu, suna cin zaɓe bakin gwargwado. Zaɓen da aka yi na kwana-kwanan nan ma su ne na biyu bayan jam'iyyar da take mulki, jam'iyyar Husni Mubarak, su ne na biyu. To amma me suka taɓa tsinanawa? Babu, domin gaba ɗaya sun saki hanya, domin sun yarda cewa yanzu babu yadda za a yi musulunci sai an yi demokuraɗiyya. Sai an shiga demokuraɗiyya, an yi zaɓe, za a iya samun kafa musulunci. To har yanzu kuma musulunci bai kafu ba. Kusan Amerikawa a 'yan kwanakin na 'yan watannin nan na baya-bayan nan har ma sun fara cewa ya kamata mu shiga tattaunawa da 'yan al'ikwanin musulmi, 'yan muslim brothers, saboda muna da su ra'ayinsu zai fi kusa da namu. Don haka suka yadda za su tattauna, duk wanda ba Amerika ya ce zai iya tattauna da shi, kai ma ka san sai ya yadda ya haƙura ya zubar da wasu makamansa. In yana riƙe da makamansa, ai ba magana tattaunawa, sai dai a yi ta bala'i ko a fili ko a ƙarƙashin ƙasa. Amma in ka ji an ce zo mu tattauna, zo mu hau tebur, to an yadda da kai, an yadda kai abokin tafiya ne. Saboda haka aka yadda aka ba su. Yanzu haka cikin zaben da suka yi a Masar ana ga cewa akwai SPD nan da Amerika ta yi, ta cewa a ɗan ƙyalifi nan da dukansu ake, inda aka san ma za su ci zaɓe, sai talakawan garin sun yi layi za su jefa musu ƙura'a, sai a turo 'yan sanda da budala da tiyagas ta dukan mutane su kore su, a je a kwaso 'yan daba daga alƙairar su su jefa ƙura'a, a ɗauke akwatin a ce ba su ci ba. To yanzu aka ɗan ba su dama, da za an ce za a tsaya zaɓe, duk wani ma nasu da ya fito ya tsaya a matsayin ɗan takara, sai an kusa fara zaɓe sai a kama shi a je a kulle shi, a ce ana tuhumar shi ya yi wani abu, sai an gama zaɓe sai a take shi. To amma nan kanan sai aka ƙyale su, saboda Amerika ta ɗan ba da green light cewa waɗannan abokan tafiya ne, kuma ba su taɓa yin barazana ba, su ba su taɓa samar da barazana ba tun bayan kashe Hassanul Banna, Allah ya ji ƙansa, a 1948 da aka kashe shi. To tun daga wannan lokacin suka zubar da makamai, lokacin da mai musu jagoranci Hassanul Hubaibi ya zo ya karɓi shugabancin, ya fara cewa to an sassauta. To tafiyarsu su tafiya ce ta a tattara kawai duk wani wanda yake musulmi ko me yake, kawai mu haɗu mu dai tafi gaba ɗaya. Saboda haka su ba su da maganar wai a tace ɗan sunna a tafi da shi, a tace mai tafiya kan gaskiya a tafi da shi, wanda ba zai bi gaskiya ba ya kama hanyar sa da ba, a'a to kawai a haɗu ko ba. Saboda haka a cikinsu za ka ga wanda yana sunnar, a cikinsu za ka ga sufi wanda sufanci yake yi, a cikinsu za ka ga wanda baya wannan baya wannan, shi gashi nan ko ina zai ɗan taɓa. To duk kuma ana tafiya tare, shi yasa shi shugabansu yake shi ƙungiyarsa jama'atuna jama'atun salafiyatun sufiyatun, salafiyatun sufiyatun, ka taɓa jin wani abu ya haɗu salafiya sufa salafi sufi? Ai ba zai yiwu ba, sai dai ko salafi salafi sufi sufi, amma salafi sufi haka ai ba zai yiwu ba. To ko an tafi da nisa za a da a yi ɗaya, lokacin da ƙungiyar da 'yan brothers farko-farko fitowarsu a nan aka je ana tafiya da shi'a, kaga ana sunni shi'a, ina abin aidari da bai yi ba, ai kaga dole ɗaya aka ɗauka shi'an, suka yi shi'an wanda kuma a fi shi'an ba suka ɓalle, amma a tafi sunni shi'a shi'a sunni, to haka ba zai yi ba salafi sufi, ba zai yi ba. To saboda haka shi ya ce hanyar su jama'a, su jama'a ce salafiyatun sufiyatun. To saboda haka yake tara kowa da kowa, kowa da kowa ya haɗu. To inda za ka haɗu kana sunna, wanda yana sufanci, kai shi yana wazifa, kai ba ka yi, to ai kaga za ku yi rigima. In an zo an baje kyalle kaga za ka ce a ɗauku. To sai ya ce to a'a, na'malu fi mattafaqna alayhi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mahtalafna fihi, mu zo mu yi aiki cikin abin da muka yi ittifaqi. Yanzu mun yi ittifaqi a shugabanninmu ba na musulunci ba ne, to mu yi aiki a za mu kawar da su. Yanzu mun yi ittifaqi akan a daina bankunan riba, to bi aiki anan, wato an samu wasu zawuri, wasu kwane-kwane da aka samu aka ittifaki anan, to a shiga nan duk kwane da aka ittifaki a shige ta, inda muka yi ikhtilafi kuma muka saba, kowa ya ba kowa uzuri, kaga ba nasiha. Mai Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa addinun nasiha, addinin gaba ɗaya nasiha ne, don aka ce mai yi wa juna uzuri, kowa ya yi shiru ya kyale, kowa ya yi abin da yake so, kaga ba maganar nasiha kuma. Ba maganar ka zo har kana cewa alburda ba yaban manzon Allah ba ne, keta alfarmar tauhidi ne. Haka ba za ka faɗa haka ba, in ka faɗa haka za a kore ka daga ƙungiyar. Sai sa ɗan ƙungiyar a Suriya, lokacin da wasu samari daga cikin ɗan ƙungiyar jama'atul ikhwan muslimin suke zuwa karatun Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani lokacin yana Syria, sai ƙungiyar suka yi taro, karatun fa karatun at-targhib wat-tarhib yake na munziri hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, da karatun sunna na sayyid Sabit, sayyid Sabit nasu ne ma, kama Albani yana karantar da littafin da ya rubuta fiqh sunna, da wasu littafai da Albani ya sa yake koyar da karantar da 'yan uwa, da suna zuwa karatun sai aka yi taro aka ce ko dai su daina zuwa ko an kore su, ko su daina zuwa wannan karatun domin ba za su yi wala'i ba, suna wala'i ga makarantar Albani ko suna wala'i ga Amir, sai dai su zaɓi ɗaya. To kaga za su yi uzuri akan sufi, akan wani mulhidi, akan duk kowa za a yi masa uzuri, amma ban da Ahlus Sunna. Yanzu da wani ɗan bid'a zai zo ya kawo wata sabuwar bid'a nan kan, sabuwar bid'a fit wacce ba a san ta ba, ya ɗauko ta a Bagdada ko a Sudan ko a ina ne, ya zo yana koya wa yara, babu wanda zai ce yana raba kan musulmi, sai su ruɓa na kallonsa kuma ɓarna yake yi, kuma kan raba kan musulmi ya zo da shi. Amma yau da na zo da wata sunna na karanta, sunna ba taɓa samun wani gata na a zo a gani ba, tun daga khilafatul rashida da ta tafi, al-khilafa ala manhajin nubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, malamai suka fara shiga garin, malamai suka fara shiga garin. To kuma ka zo ka ce sai an yi wata gwamnati da ta tafi da kai saboda kana sunna, sai da za ka aje sunnar a tafi da kai haka a cikin niyya, cikin rububi, to sai a tafi da kai. Inda za ka yi taranna ko bai ka saki, in an zauna duk abin da ake faɗa ake aikatawa ba ka magana, to babu wanda zai damu da kai. Amma in za ka yi magana ko kai za ka zo ka ce za ka aikata, to fa za a yi rigima da kai ko ba za a tafi da kai ba. Saboda haka a daina damuwa cewa an yi wata gwamnati mun sha wahala da mu aka kafa ta aka zaɓe ta, amma daga baya ba a yi da mu. To kar ka yi wata wahala da niyyar wai za a yi da kai a matsayinka na sunna, ai da kai a wani matsayi can ko ɗan siyasa kana tara musu samari, kana musu campaign, ai da kai akan wannan, ko za ka kare wani shugaba, ai da kai akan wannan. Amma karka zata wai saboda kana karantarwa a masallaci ko kana karanta a wata makaranta ko kana da wasu yadda tafi da kake wallafawa ko akwai wata wani abu da kake so a tsabbaka na shari'a, ka ce wai saboda wannan kai sai an tafi da kai, ka bata lokacinka kake kuma baka san tarihi ba. Babu wannan lokacin, duniya ma tana zaman lafiya, masu mulkin suna cewa mu da alqur'ani da hadisi muke mulki, sunnan ba ta samu isasshen gatan da take so ba. Bari yanzu da daman a ƙarƙashin constitution ake harkoki, in kai magana ta ce constitution ba zai bari ba, federal government ba za ta bari ba, yaya za mu yi shari'a ba mu da 'yan sanda, yaya za mu yi shari'a ba mu da kaza ba mu da kaza, a kewaye ka da wannan, kuma akan wannan kai yadda gwamnatin ta so. Don haka sai a ce kai haƙuri, kai ka je kai sunnanka, in har an yadda ka yi ta a gidanka, ka yi ta a kasuwancinka, ka yi ta a masallaci, ka yi ta tare da 'ya'yanka da matanka, ka koyar da maƙotanka, alhamdulillah. A yadda muke ganin duniyar, ai wannan ci gaba ne in har ka samu wannan. Saboda haka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama babu abin da ya fi ba wa muhimmanci a rayuwarsa irin tauhidi. Duk koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama tana komawa ne kan tauhidi. Kuma babu inda za a ce ya sa na ce ba za mu sa karatu ba face tauhidi yana da gani. Amma kawai mu zo muna wani fiqhu, muna wani kwane-kwane a wanda kowa da kowa zai iya zuwa, na fi so a sa karatun da wani ba zai iya zuwa ba. Wanda zai iya zuwa sai wanda ake tare da shi. Amma zuwa in ka sa karatu kowa da kowa zai ji kewa yana ƙarƙashin inuwarka. Shi yasa duk wani majalisi da za a buɗe sabo na Ahlus Sunna a ko'ina, to a sa aƙida a farko. Ai, ba mu ga sakwarkwacewar lamarinmu ba sai da muka saki aƙida. Yanzu da yadda ake karantar da aƙida abin ya yi sassauci fa. Yanzu ko ina bulugul maram a cikin, to amma kafin ai bulugul maram ai kitabut tauhid, ɗan unguwar su ji kitabut tauhid kafin su fara jin bulugul maram. To ka koya musu sallar azumi ba su da aqida, إلى سلة ذات كم ذات كفوف. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. kace ai hikima 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 a fara ne daga nan to sai ne za ka zo ka ai to ranar da ka zo kan tauhidin fa za su ji sabon abu ne ba babu ranar da za su ji cewa wai wani abu ne da suka saba da in yau ka fara in sai gobe ka bari in sai duk sanda ka fara wato fasar kitabun tauhid kana ga mutane za su ji su sabo saboda haka na ga cewa kitabun tauhid an karantar da shi a nan masallacin watakila an sauke shi akwai kasuka na cito a ta kuma wani kitabu ai ba nan tauhidin ne tsaya ba to ko muke so mu shiga ta fuskar tauhidul ibada ba wai dan kawai nan matsalar ta tsaya ba a ita ce babbar tauhidul ibada sai ya samu ka ga mu dauko littafin al-ubudiyya ai Ibn Taymiyyah yanzu farko yake yana maka shimfida bai fara shiga ciki ba wani ba ya hakura ya zauna ina ga aka shiga ciki zai fara zan fara tambaya to ina za a je da mu kuma Ibn Taymiyyah zai zo zai maganar yan hakika to dan ya fara maka shimfida cewa wannan ibada da kaga ana ta rigima akan ta ita ce addinin gaba daya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawa da dukkan bayin Allah babu wani matsayi da suke alfahari da shi irin al'ubudiyatu lillah zaman tawar su bayi na ubangiji shi yasa Ibn Taymiyyah yake gaba da cewa faddinu kulluhu
أقال تركيب كل أولاد بالعبادة وقد تولد الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال الإسلام عن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال قبل الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الظن وتؤمن بالقدر خيره وشره قال قبل الإسلام قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال في آخر الحديث هذا بدينك رب يعلمه دينكم فجعل هذا كله من الدين
saboda haka Ibn Taymiyyah yace faddinu kulluhu dakhilun fil ibada dukkanin addini gaba daya yana shiga karkashin ibada ne wa qasabata fi sahihi ya tabbata a cikin sahih bukhari a sahih muslim hadithin sahih muslim fi sahihi na yana cikin sahih muslim anna jibril lamma jaa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam jibril malaika jibril lokacin da yazo annabi sallallahu alaihi wa sallam fi surati a'rabiyyi a surar mutumin kauyi domin kamar yadda ku karanta ya zo da shiga wacce take ba shiga ta dan birni ba ya zo da gashinsa a birni tsatsa haka ya zo da kura da alamar shi matafi ne ba wanda ya san shi kamar wani bakawi wai ka alahu al-islam ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam me yene musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'a ilayhi sabila manzo Allah ya gaya masa cewa musulunci shine ka shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsayar da sallah ka bada zakka kai azumin watan ramadana ka ziyarci dakin Allah a matsayin haji in ka samu iko bisa ga haka sai ya kuma tambaye shi fa mal iman menene kuma imani qala an tu'mina billah kai imani da Allah wa malaikatihi da malaikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa والبعث بعد الموت كي إيماني دا تاشي باية متوى دا تاشنك باية متوى وتؤمن بالقدر خيره وشره كي إيماني دا قدر الخير انسا دا شر انسا قال فما الإحسان يشيكم منين إحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه كبوتتا وعلا كمركنا غنيش فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن باكا غنيش توينات شينا غنينكا wannan shine sufa yake ta to ga sufanci wannan shine sufanci al-ihsan shine sufanci to a idan muka ce shine sufanci zamu ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sune sufai duk sufai ko ya aka yi zama sufanci suka ce saboda anan an ce ka annaka tarahu ka bautata wa Allah kamar kana ganin shi. Shugabannin sufaye, manya-manyan sufaye irin su Ibn Arabi su suna ganin ka kai matuƙa a sufanci shi ne an Allah tashhada ghayra Allah, ya zama na kai kai wani matsayin da komai Allah kake ganin shi, ka daina ganin komai sai Allah, ka dinga ganin hatta masu bautar wani Allah, Allah suke bautawa. Gunki kaga suna bautawa, shanu kaga suna bautawa, raquba, fatami, menene, kawai ka ɗauka Allah ne suke bautawa, domin ba su bautawa wannan abun ba sai da suka ga tajallin Ubangiji akan abin sannan suka bauta masa. Yake cewa a cikin suratul baqara inda Allah ya ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Innal ladina kafaru yana mana tafsiri na yan badiniya don ya cimma manufarsa. Yake innal ladina kafaru wadanda suka kafaru suka sitir da mun abu ai kafara a larabci tana nufin sitir cewa uyi wace yasa ake kiran manoma al-kuffar yujibu kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu kuffara ana nufin zurra. Saboda haka waɗanda suka sitirce idan su ba sa ganin komai sai Allah, kaga ba kafirai bake nan. Innal ladina kafaru suka sitirce ba abinda suke gani sai Allah, sawa'un alaihim daidai ne abunsu, a an zartahun ka gargaɗe su su daina bautar abubuwan da suke bauta don ba abin da suke gani sai Allah, in suna bauta a gumakan nan Allah suke gani, na haka shi suke bauta. Kaga kenan wanda suke bauta Allah kaga ai ba za ka hana su bauta, ba za su dawo ba suke mutum ka hana su bauta wa Allah. Sawa'un alaihim a an zartahun am lam tunzirhum la yu'minun, ma'ana ba za su yadda da imanin da kake kiransu gare shi na zahiri ba, domin su suna da imaninsu na baɗi. Kaga kenan ba suka kenan ake yi ba, yaban su ake yi. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun alim. To ai ba ya kuri ai yana da abin da yake faɗa wa lahum azabun alim, shi yana da tafsirin sa na baɗin. Wato khatama Allahu ala qulubihim, Allah ya yi rufi a bisa zukatansu ba abin da yake shiga sai Allah. Wa ala absala sam'ihim, haka nan jin su ba ta jin komai sai Allah, to wani kara da zaki kada kada ne bai Allah ne kawai. Wa ala absarihim gishawa, idan su arife shi Allah kawai yake gani. Wa lahum azabun alim, suna cikin azaba, suna azabtar da ransu, suna azabtar da ransu wajen ita ga ba azaba bace ta lahira. To wanda yake wannan tafsiri sina ibnu arabi mai littafin al-futuhat al-makkiyya. In ka dau littafin futuhat al-makkiyya sai ka wallahi sai kai ai in kace ma kana karanta littafin kristoci, to ai ina gaba gara littafin kristoci ma ai dan littafin kristoci abu uku kawai yake daya da shi, trinity kawai guda uku ne, kuma shi kowa da kowa ba Allah ne. Kina ga abin nan العبد الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف ان قلت عبد فذاك ميت او قلت رب انه يكلف اتكن فتوحات المكيه يكي وانا واقع وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيستي شهد باوا ابيجي باوا يتي شياكي من وعيت زي بوتر ان كسي باوا اي باوا زي بوتر. In ka ce Allah to kuma ya za a ce Allah ne zai yi. To wannan shi ne shugaban sufayen, kuma wannan shi ne ka annaka tara hudu abun. To haka sahabbai suke. Abinda ake so ya zamana kullum kana halarto da Ubangiji a zuciyarka. A duk tashi faɗinka kana ganin akwai ganin Ubangiji a kanka. Kai kamar wato yadda za ka hannu kamar kana gani shi. Kamar gashi nan. A gabanka kana gani shi, ka yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya kirawo kai ka ba. wannan shine shuhud din da ake nufi, shine ru'yar da ake nufi. Ka annaka tarahu, kamar gashi nan yana cewa ikaza barkaza, kaga ai akwai abubuwan da zaka iya bari idan mutane suna ganin ka, in ba sa ganin ka zaka yi, amma in ka san suna ganin ka zaka bari. Akwai abin da ba za ka so mahaifin ka ganka kana yi ba, a gaban gidansa ba za ka yi ba, amma in ka faku a bayan gidansa za ka yi. To ya zama na Ubangiji ka ɗauka kullum a ko'ina kake kamar gashi nan a tare da kai, ba za ka iya tsabin ba, shi ne abin da ake nufi. To amma suka ce a ihsan ne tufanci ne, tufancin kuma shi ne wannan abin, shi ne fana'i da wusuli da Ibn Taymiyya zai zo ya mana magana su, waɗanda gaba ɗaya suka ce sun kai matsayin da ubudiyya ta sauka daga kansu. Sai ta ayi dauko littafin al-ubudiyya, dan shine matsayin babba ba kuma wanda ya kai shi, kuma sauka daga wannan matsayin sauka ne daga wani matsayi da Ubangiji yake tare da bayi. Saboda ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, in baka ganin shi to shi yana ganin ka, don haka in baka halarto kai kana ganin shi to ka halarto shi yana ganin ka. To lokacin da ka samu wannan matsayi zai zama ka daina abubuwan da na laifi, zai zama takwasan cikin abubuwan da kai taki ne, ya wuce matakin kai mumini ne, ya wuce matakin kawai kai mutumi ne, ka kai matakin mutumi. Wannan sai yana buƙatar sai ka ji an baka wata ɗariƙa shazaliya ko rufa'iya ko tijjaniya ko ƙadiriya, wannan wani mataki ne da za ka same shi tsakanin alaƙarka da Ubangijinka. Ba buƙatar sai wani shehi ya ji hannunka, ba buƙatar sai an laƙana maka wasu wanda kana yi sau kaza. To Ibn Taymiyya yake kaga a ƙarshen hadisin sai ya ce haza jibrilu ja'akum yu'allimukum dinakum, wannan mala'ika jibrilu ne yazo zai koyar da ku addinin ku. Sai gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo dukkan tambayoyin da jibrilu ya yi da amsar da ya bashi, sai ya kirawo shi a matsayin addini. Don haka addini gaba daya ya kunshi ibada, gaba daya ta kunshi addini.
والدين يتضمن معنى الحضور والصلة، يقال إنه بدانا أي أبلغته بدانا، ويقال يدين الله ويدين لله أن يعبد الله ويطيعه ويخضع له.
Saboda haka sai Ibn Taymiyya ya shigo kuma tare da su mai addini, tunda ce duk wannan addini yana cikin ibada. To kalmar addini din me take nufi? Kalmar addini ta kunshi ma'anar al-khudu wa-dhul, kankan da kai da kaskantar da kai ga wani shine addini. Duk lokacin da ka kankantar da kanka, ka kaskantar da ita ga wani cikin da'a, ya zama na komai kana ƙoƙarin neman yardarsa ne da abin da yake so, to wannan shine addini. Ana cewa a larabce dintuhu fadana ai azlaltuhu fazalla, kalmar dintuhu fadana daidai take da azlaltuhu, na kaskantar da shi, fazalla sai ya kaskanta. Wa yuqalu ana cewa a larabce yadinu llaha wa yadinu lillahi, bi ma'ana ya abudu llaha, yana yi wa Allah bauta, wa yuti'uhu yana masa da'a, wa yakhda'u lahu yana kankantar da kai gare shi. Fa dinullahi ibadatuhu
wa ta'atuhu wa shuru'u lahu, wa ibadatu asl ma'naha al-kullu ayda, yuqalu tariqun mu'abbad ila kana mudallala qad wata'athu al-aqdam لكن العبادة المعمورة فيها تتضمن معنى الكل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الكل لله تعالى بغاية المحبة له. فإن آخر مراتب الحب هو التكلم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانتباه القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الناس للقلب، ثم العشق وآخرها التكلم. يقال كلم الله أي عبد الله، فالمكلم المعبر بمحبوبه.
Ibn Taymiyya yake fa dinu llahi, abinda ake nufi da addinin Allah, ibadatuhu wa ta'atuhu wal khudu'u lahu, yi wa Allah bauta, yi masa da'a, kankantar da kai gare shi. Wal ibadatu aslu ma'naha, ita kanta ibada, kalmar ibada asalin kalmar abinda take nufi az-zullu, kankantar da kai. Yuqalu tariqun mu'abbad, akan yi amfani da kalmar mu'abbad don a nuna maka tsantsan abin nan tsantsantarwa. Akan ce hanya wacce take mu'abbad saboda yawan bin da mutane suke yi a takanta hatta zama ta biyu ba za ta bada matsala ba, kamar ta zama mai da'a mai miƙa wuya ga masu bi a kanta. Bal wa qatul aqdam, wanda mutane suke tabi. Lakin al-ibadatu al-ma'mura biha, sai dai ibadar da ake umarni da ita ta tadammanu ma'ana ad-dhilli wa ma'ana al-hubb, wato ba kawai kaskantar da kai ba sai kuma an samu soyayya. Fa hiya tatadammanu ghayatu adh-dhilli lillah bi ghayati al-mahabbati lahu, sai ta hada waɗannan rukunai guda biyu: tsanani kaiwa matuƙa wajen tsantsantar da kai ga Allah, da kuma kaiwa matuƙa wajen san Allah. Fa ibadatu ar-rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhilli 'abidihi huma qutbani. Kamar da Ibn Qayyim yake faɗa a Luniyarsa, ibadatu ar-rahman aka ce bauta abinda take nufi, ghayatu hubbihi ka kai matuƙa wajen san Ubangiji, ma'a dhilli 'abidihi tare da tsantsantar da kai. Waɗannan su ne rukunai guda biyu. Idan kana san mutum ko kana san abu amma ba ka yi masa biyayya, to wannan sun baya da amfani, so ne marar amfani. Idan kana biyayya amma ba ka so, wannan ma biyayya ce marar amfani. Sai an haɗa san da biyayya, san da miƙa wuya. Saboda haka wanda ya kasance yana san manzon Allah amma baya masa biyayya kuma, to wannan san nashi baya da ma'ana, so ne ma baya da ma'ana. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه. دا سندك كي مس نجس يعني ترى كي مس دعاء دون وندي كي سو مسو ينايم بيجا وندي كي سو ثم راك إبادة سيتاك وشروك لي بدالي كذيك أو يا كم تعلدك أونا وتفكي تاكي مسقع أزوجيا kayi sunna dan kana san sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka dabbaka ta ba wai kawai dan kaga ana yi ba, ba wai kawai dan yayi ba, a dan kana san wannan sunnar. Haka nan ka kaskantar da kai shi kadai ba zai yi ba, sai kuma ka hada da biyayya din, sai ka hada da soyayya din, saboda ka abubuwa ne guda biyu ba za su rabu ba. Fa inna akhira maratibil hubb, mafi ƙarshen matakin so a kan alarabce, in so ya kai matuƙa ya kai maƙura, alarabce suna kiran shi tatayyo, wato so alarabce sun ba shi mataki-mataki, kowane mataki yana da sunansa. To in so ya kai matuƙa suna kiran shi tatayyo. Farkon abin da kalmar da suke amfani da ita wajen wasafta so, kalmar alaƙa ita ce matakin so na farko, kalmar alaƙa. Li ta'alluqil qalbi bil mahbub, sun yi amfani da kalmar alaƙa saboda yadda zuciyar wanda yake so take rataya da wanda yake so, zuciyar mai so take rataya da zuciyar wanda yake so. Sannan mataki na biyu shi suke kira as-sababa, linsibabil qalbi ilayhi, domin gaba ɗaya zuciya kuma za ta karkata, idan ta karkata zuwa ga wanda yake so, to a wannan lokacin matakin an kai sababa. Summal gharam, sannan sai mataki na garam. A waɗannan matakai mu da abun so ne, sai da ake matsanancin so, bala'in so, amma duk kalmar so muke ta amfani da ita sai an yi nisa ne mu ce bege. To kalmar bege abun laraba ita ce al-ishq, kun ga sai an yi al-alaka, sannan an yi as-sababa, sannan an yi al-garam, sannan kuma a zo al-ishq, sannan matakin bege. Wa akhiruha, mataki na ƙarshe shine kamar yadda ya faɗa at-tayammum, yuqalu taymullahi, akan ce taymullahi ana nufin abdullahi, kaga an kai matuƙa wajen so kenan, ma'ana shi Allah madaukakin sarki, ana so kai masa so so na ƙarshe, so na haƙiƙa, kamar yadda a tsoro ake so ka ji tsoron sa, tsoro na ƙarshe. Akwai tsoro na ɗabi'a, kana jin tsoron barayi, kana jin tsoron zaki, kana jin tsoron harbin kunama, kana jin tsoron kare, duwane tsoro ne na ɗabi'a. Amma kada tsoronka ya kai matuƙa, mutum ya kai kuɗinsa banki ya ajiye amma ya zo ya kasa bacci, yana tsoron tufa kada bankin na aibu bara ba,
kada fa bankin nan yayi kula kada ya kasa bacci ya kasa cin abinci to kaga san shi da kudi ya kai matuka ya sakaiwa so na bauta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta isa abdul dinar to a lokacin ya kai ya zama abdul dinar to in ba haka ba duk ka dauki wasu matakan tsaro kuma ka kasa bacci to a kaga kudin kake bauta kuma to haka fata raja'i shi ma ya zama na fatan ka na ƙarshe Allah kake ba kada kai ka zama kai raja'in ka kullun a gurin wani ne ko me aka ka sunan wani a cikin dai da wani a shi kenan hankali na makwanci ya zama da kai kai baka tunanin Allah in dai sunan sa ya fito alif to shikenan kai hankalin ka zai kwanta wahalar ta a ce ba shi a cikin lamarin nan amma inda shi kai hankalin ka ya kwanta a ba a san irin wannan to dukkan waɗannan tawakkuli dogaro waye ana san na ƙarshe na matuƙa ya zama Allah kake wa ana so ya zama Allah kake wa to shi ne yace taimullah ya kai matuƙa wajen soyayya ga Allah kenan ma'ana Abdullah fal mutayyamu al mu'abbadu li mahbubihi wanda ya kai matuƙa ga san wani har ya zama kamar mai bautarsa to wanda shi ake kira al mutayyam shi larabawa suke bashi wannan kalma ta al mutayyam saboda haka so in ya kai matuƙa to yana zama bauta ne
ومن قضى لإنسان ما أعطته به لا يكون عابدا له ولو أحب شيئا ولم يقضى له لم يكن عابدا له كما قال يحب الرجل ولا يزور صديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى قد يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم التي اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
kuma Allah madaukakin sarki kamar a cikin suratul baqara da yake cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah kaga sai Allah yake wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan suke rubon wasu kishiyoyi ba Allah ba yuhibbunahum ka hubbillah suna san su ka hubbihim lillah kamar yadda suke san Allah ko ka hubbillah ay ka mahabbatillah kamar yadda ya kamata a so Allah haka suke san waɗannan gumakan amma wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suke mu'minai sun fi tsananin san Allah sama da komai to saboda haka in soyayya ta yi tsanani ya zama da mutum ya makance baya ganin sawaba baya ganin abin da ya dace da abin da bai dace ba shi kawai tabbatar da soyayyar mai san shi kawai yake so yayi to ya kai matsayin bauta kamar yanda qaytu bil mulawih yake fada amru ala diyari diyari layla uqaddilu zal jidara wa zal jidara wa ma hubbu diyari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara to kaga wannan ya wuce kuma matsayin so da ya kamata ai wa dan adam saboda tsananin san wacce yake so duk inda ya ji labarin inda ta sauka gidan da ta sauka mahallin da ta sauka ko sun tashi sun bar gurin sun tafi ya zama kufai yace to yana yawo irin wannan gurin uqabbilu zal jidara wa zal jidara in kama wannan garu in sumbata in kama wancan katanga in sumbata to ma hubbu diyari shagabna kalbi ni ba garin da ya dame ni ba walakin hubbu man sakana diyar shi wanda ya zauna gurin da ni kaga wannan azan bala'i ya zama bala'i to har ma inda ya zauna din shi kansa ya zama masa abin so abin kauna yana yawo yana sumbatar sa in ne sai ya ce wa man qada'a li insanin ma abudihi lahu la yakunu abidan lahu wanda ya miƙa wuya ga mutum amma baya san shi to wannan ba a ce masa yana bautarsa. Walau ahabba shay'an, da kuma zai so abu, walam yakhda lahu, amma bai kankantar da kai ya miƙa wuyayensa duda ba gaba daya, lam yakun abidan lahu, ba za a ce yana bauta masa ba. Kama qad yuhibbu ar-rajul waladahu, kamar yadda mutum zai so ɗansa, zai so abokinsa. Wala hadha la yati ahaduhuma fi ibadati llahi ta'ala, saboda haka ne kankan da kai shi kadai baya zama ibada, haka nan soyayya ita kadai ba ta zama ibada. Sai an hada soyayya da miƙa wuya da saduda, sai duka biyun sun hadu, sannan ibada take tashi. بل يحب ان يكون الله احب الى العبد من كل شيء, بل يجب ان يكون الله احب الى العبد من كل شيء, واجبين يا زمان باوا يا فسن ابنجي سما ده كومي, وان يكون الله اعظم عنده من كل شيء يا فغنين جرمن الله سما ده كومي, بل لا يستحق المحبه والخضوع التامه الا الله, با وند يتنتنتي اي مسا تككير سويهيا 100% ko a yi masa miƙa wuya da ƙanƙantarwa da sallamawa gaba ɗaya 100% sai Allah. Wa kullu man ma uhibba li ghayri llahi fa kullu ma uhibba li ghayri llahi fa mahabbatu fasida, duk abinda zaka so, duk abinda za a so ba dan Allah ba, to so ne wanda yake ba mai kyau ba. Wa ma uzima bi ghayri amri llahi, duk abinda za a girmama shi a kambama shi ba da umarnin Allah ba, ta'zimu batin, to a banza ake yi, a banza ake wannan girmamawa. Allah ya ce qul in kana aba'ukum, kace idan iyayenku, wa abna'ukum da ƴaƴanku, wa ikhwanukum da ƴan uwanku yayye ku kanne, wa azwajukum da matanku matukunku na aure, wa ashiratukum da danginku, wa amwalun iktaraftumuha da kudin da kuka wahala kuka tara, wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancinku da kuke tsoron ya samu tasgaro, wa masakinu tardawnaha da gidaddajinku manya-manya da kuke son su kuke jin daɗinsu, ahabba ilaykum minallahi, kun fi son wannan sama da Allah, wa rasulihi da manzansa, kun fi son da waɗannan abubuwa sama da jihadi fi sabilihi, fa tarabbasu, ku yi zaman daku hatta ya'ti Allahu bi amrihi, har al'amarin Allah ya zo, ku yi zaman jira har ranar da za ku mutu ku sadu da Ubangiji. Ashe kenan ko me za a so a girmama, ƙasa yake da Allah, ƙasa yake da manzon Allah, kowane umarni ƙasa yake da umarnin Allah, ƙasa yake da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka alamar kai a mabiyi ne na haƙiƙa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya zamana kana karɓar umarninsa da kake ji daga karatun sunnarsa sallallahu alaihi wa sallama kamar kana ganinsa, kamar kana ganinsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani sahabinsa da zobe na zinari a hannunsa, zobe na zahab. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya cire shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cire shi daga hannunsa ya yar. Bayan ya tafi sai wasu kace, to ka dauki zoben nan bana, zaka iya amfani da shi, ka iya ba wa uwarka, tunda ba a haramta mata ba, ka iya zuwa ka sayar. Sai yace ai ba zai yiwu ba in dauki abinda manzo Allah ya karba daga hannuna ya jefar, ba zai yiwu ba. Ka kaddara an karanta maka hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cewa al-dhahab wal-harith haramun ala rijali ummati halalun li inathiha, haramun ne maza na al'umma ta su yi amfani da su, halal ne ga waɗanda suke mata. Ka ɗauki wannan hadisi kamar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake gaya maka, gashi kana sanye da wannan tufa ɗin, ko kana sanye da wannan zobe. Kowa ya suranta a ransa lokacin da ake karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahihai, shin yana halarto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa tamkar shi ne tsaye gaban sa yake gaya masa, yana jin wannan a ransa. Sai yadda idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kaza zai yi, bar kaza zai bari nan take, to wannan shine ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah. Domin kalmar ashhadu kamar ka halarto da abin a ranka, domin ashhudu yana nufin halarto da abu, kamar ka halarto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba gare ka ne, yana koyar da kai wannan addini. Saboda haka zaka bi shi sau da kafa, kamar yanda zaka bi shi idan da kana ganin shi, idan da a gabanka ne yake cewa yi kaza bar kaza. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Abdullahi dan Umar, wandansa yana ya wuce idan sawu, yake cewa in kunta abdullah farfa idam in kunta abdullah wato in kai har bawan ne ga Allah kamar yadda muke cewa kun ga kalmar abdu matsayi ne babba in kunta abdullah farfa idaraka in kai bawan Allah ne dauke daga tafaka to ka kaddara kai ma lokacin da za ka karanta maka hadisin nan kamar manzo Allah ne yake ce maka in kai bawa Allah ne daga tafaka kaga anan ne ake sanin waye ne da'ar waye mara da'a sayyidina Umar Abdullahi dan Umar yana cewa kuntu gulaman shabban anamu fil masjid fa ra'aytu ru'ya كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار. ألوك أن أتم صلى الله عليه وسلم أخبرتنا صنع في مفرشي سلوك جاء مزال الله صلى الله عليه وسلم لن يفسر مصر لن يفسر مصر سجي فسر المفرشي مفرشي مفرشي جرير بن عبد الله البجلي أيها مفرشي يا غيشي أنا يا هو سيئ ya makalkale a ya suto daga sama sai makalkale da wata igiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tamutu wa anta mustamtikun bil urwati wasqa zaka mutu kana rike da wannan igiya ta la ilaha illallah zaka sabai suna jin dadi ke mafarki ta ga manzo Allah dan su ji irin wannan kalma zaka kana hammu abdullah ibn umar an yara ru'ya fa yaqulha ala rasulillah kaga abdullahi dan umar shi kullun tunanin sa ya ga mafarki ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a ce mafi kai wada aljanna to dai tashi mafarkin sai ya ga wasu mala'iku bi sun kama sun kai shi ta kaga aljanna to amma tun da ya ci sai ya ga manzo Allah ya ga dai je magana abu ko kare dai je magana abu yanzu dai gashi abin da shi ya gani yana bacci a masallaci mala'iku biyu sun kama sun tafi da shi ta da yazo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mar rajul abdullah law kana yaqumu min al-layl shi ma dalla da kai wannan bawa abdullahi da a ce ma kana yin dan kiyamul layl min al-layl kana tashi min al-layl kada ba sai kullun ya tashi ba kuma ta yi tashi daga farkon dare har karshe ba amma daga wannan magana har abdullahi dan umar ya mutu da bar kiyamul layl to ka kaddara in ka ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka zama irin wannan matsayi tabkar wadanda suke gaba gare shi suka ji fama taraka abdullahi qiyamul layl hatta tufi wa kana yaqumul layl kullahu shi da aka ce minan layl to amma saboda soyayya da biyayya ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dosantar da shi saboda haka duk wani abu da za a so ko a girmama ba dan Allah ba to soyayyar da ake masa soyayya ce ta banza haka nan girmamawar da ake masa girmamawa ce ta ƙarya girmamawa ce ta banza abinda za a so dan Allah a girmama shi dan Allah wannan shine abin girmamawa shine abin so kuma wannan soyayya ita ce ta gaskiya duk abin da za ka so shi saboda Allah to soyayyar Ubangiji ce ko me ka so saboda Allah to soyayyar ta Ubangiji ce ba ta wannan abu ba ce matukar saboda Allah kake so san duk abin da za ka girmama saboda Allah to girmama wanda kake yi ta Ubangiji ce shi yasa muke girmama ɗakin Ka'aba ai ba dan zatin ɗakin muke yi ba saboda girmamawa ne ga Ubangiji haka nan muke girmama Hajarul Aswad ai ba dan yana dutse ba shi yasa Allah da ya tashi ce man yu'azzim hurumatillah ومن يعظم شعائر الله kaga sai jingina abin da Allah girmama su girmama wace da Allah shi yasa sayyidina Umar yake cewa inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur wa laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yuqabbiluka ma qabbaltuka na riga na san kai dutse ne ba za ka amfanar ba za ka cutar ba ba dan na ga manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama yana sumbantar ka ba zan sumbace ka ba kaga girmamawar saboda biyayya ce ga Allah biyayya ke ga annabi sallallahu alaihi wasallam to duk abin da ka girmama ko ka so saboda Allah to Allah kake yiwa kuma kana da ladan wanda yake bautatawa Allah wannan ita ce shine makami na ubudiyya shine makami na bauta na zama cikakken bawa ga Allah wadanda Allah madaukakin sarki ya ba a cikin waɗancan ayoyi da muka karanta sai mu zafitar da karatunmu haka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama.
Wani yana tambaya yadda ake tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran abubuwan da ake tawassuli da su a shari'a. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi tawassuli da shi a lokacin rayuwarsa, ma'ana tawassuli da addu'a da lafi da ajali. Dukkan zo su nemi Annabi sallallahu alaihi wa sallama su nemi ya musu addu'a, kamar yadda matar da take farfadiya ta musu nemi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mata addu'a. Yace da ita ko dai ki haƙura ko yi miki addu'a ki samu sauƙi ko ki haƙura Allah ko cikin sarki ya ba ki gidan aljanna. Yace to in haka ne za ta haƙura, amma ya mata addu'a in farfadiyar ta zo kada in ta faɗi al'aurarta ta bayyana. Manzo Allah ya mata addu'a a kan wannan, daga wannan tawassuli ne da du'a. Hadithin Usman ibn Hanif, lokacin da makawa ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata addu'a idan sai ya dawo, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a da zai yace zai yi sallah ya roƙi Allah da wannan. Kaga tawassuli ne da du'a. To haka sahabbai suna yin tawassuli da addu'a addu'a Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Bayan wafatinsa suna yin tawassuli da wasu daga cikin bayan Allah, kamar yadda ya zo hadisin Umar cewa da suna tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yara suke yin tawassuli da Annabi Abbas. A nan inda da zatinsa ko jahinsa suke tawassuli, wafatinsa ba zai hana su su ci gaba ba. To amma da yake da addu'a ta shi ake samu yana yin addu'a tunda ya bar duniya, to shi ne suka je suna yin tawassuli da amminsa Abbas wato ya mutu addu'a, har ya tabbata a sunna da irin addu'a da yake yi. Saboda ana tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake da rai, yake cikin sahabban su sun yi tawassuli da shi bi du'a'ihi la bi zatihi aw bi jahlihi. To ana mutum yana tawassuli da duk ayyukansa na ƙwarai, a'maluhu salihah, kamar yadda ya tabbata a sahih Bukhari wa Muslim hadisin mutanen nan guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sun shiga kogo, kogo ya rufe su, kowannen cikin mutanen nan guda uku ya faɗi irin aikin da ya yi saboda Allah, ya roƙi Allah da wannan aikin kuma suka samu mafita. Kaga tawassuli ne bil amal salih, mutum na iya aiki da na iya tawassuli da aikin sa kai karatun Qur'ani, kamar yadda Annabi yake cewa iqra'u Qur'ana was'alu Allah bihi. حديث الإمراض بن قصيب الترمذي اقرأوا القرآن واسألوا الله به فإنه يأتي قوم يقرؤون القرآن ثم يسألون به الناس. وكرن القرآن قرؤوا الله به لا أي وقت متى نجا ظلونا نزبا سنا كرن القرآن دم متى نجا باس ونعم سوى ده حتى قوم كرن تقلني ما بلق الله وكذا أنا توسلين بالأعمال الصالحة aikin da kai na karatun Qur'ani, ka gama karanta Qur'ani ka daga Allah kai addu'a, bayan sallah ko cikin sallah kai addu'a, bayan kai sallah kai addu'a, wannan tawassuli ne bil a'mal as-salih. Shi ya halatta shari'a tawassuli bi asma'illahi al-husna wa sifatihi walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah ke yana da sunaye mafi kyau, al-husna af'alu tafdhil lana hasana, bai ce walillahi al-asma'ul hasana ba. Allah yana da sunaye mafiya kyau, fad'uhu biha, ku roƙe shi da sunayensa, ya Ghaffar yaghfirli, ya Latif al-Qudri, ya Razzaq warzuqni, ka roƙi Allah da sunayensa. To wannan duk ana yi, waɗannan su ne abin nan tawassuli mashru'i guda uku da suka zo a sunna, amma duk wani tawassuli ko ma bayan wannan to tawassuli ne mubtada, tawassuli ne mai bid'a, amma ba na sunna ba. Wani tawassulin ma shirka yake zama, shirka yake zama, yanzu kamar wannan da yake a karamar kalbi ma dai man aluzu bihi, ta ga shirka yi, shirka yi. Wani kuma yake to ya zo a Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tufaddilu bayna anbiya'illah, kada ku fifita tsakanin annabawa Allah. Haka nan a wata riwaya yana cewa la yanbaghi li 'abdin an yaqula ana khairun min yunus ido matta, sai kamata ga mutum ya ce ni manzo Allah na fi Yunus dan matta ba,
to yaya kenan wannan hadisi za mu fahimce shi? Wannan hadisi malamai sun yi magana, wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan min babu tawabu, amma an Allah madaukakin sarki ya ce sai kan rusulu fassalna ba'dahu ala ba'd wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd. Saboda haka Allah ya fifita wasu annabawa akan wasu annabawa, wannan da nassin alqur'ani. Don haka wasu suka ce annabi ya faɗi wannan babu tawabu, wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kada a fifita shi akan wani annabi ta hanyar nakasa shi annabi. Ki to baga annabi Musa ta zai kaga annabi ya ce ha kace ko to baga annabi Ibrahim kuma an ce shi ma ya gaya ku kaga annabi ya ce kenan, ga wane ne kaga yayi kaza kaza kaga annabi kenan. To kaga kana fifi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta lalle da nakasta wani annabi. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan tafadul din. Wasu kuma suka ce a ya faɗi wannan ne qabla an yuha ilayhi bi annahu afdalul khalqi wa annahu afdalu annabiyyin. Wannan shine bayanan da malamai suka yi wa hadisi. Amma abu ne wanda yake binassar alqur'ani, binassar qur'ani cewa annabawa ba duka ne suke ɗaya ba, mataki mataki ne. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine afdalul khalqi, ana sayyidu waladi adam wala faqa. Wani kuma yake ga hadisi nan yana cewa abdiyafatu salatatu ayyamin wa ijabatu yawmin wa laylin. Yaya ma'anarsa? Abinda yake nufi hadisi ne sahihi akwai cikin sahihi sunan Abi Dawud. Abdiyafatu baƙunta kwana uku ne, in ka sauki gidan mutum a matsayin baƙo to haƙƙinka a kanka da Allah ya wajabta ya yi maka na matsayinka.